Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Wacce ta tarayyar Najeriya ta yi sammacin shugaban hukumar yaki da ayyukan almudahana ta ICPC domin ya zo ya bada bahasin zargin da yayi wa wakilan majalisar dangane da barnatar da makudan kudaden ayyukan mazabu ba tare da ganin ayyukan a ƙasa ba. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar Wazirin Adamawa ya nuna damuwa dangane da yadda majalisar wakilai ta yi watsi da kudirin nan da zai mayar da zangon mulki iya shekara 6 falle 1, yana mai cewa hakan wata dama ce mai girma ta magance magudin zabe da aka rasa. Shugaban majalisar dattijan Arewa Professor Ango Abdullahi ya ce da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari tana yaki da cin hanci da rashawa kamar yadda take ikirari, da zuwa yanzu gidajen yarin kasar nan sun yi cikar kwari da ƴan rashawa. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Ishaq dan uwar Rano yake muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin ƴan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya, kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya ta yi sammacin shugaban hukumar nan da ke yaki da masu ayyukan almudahana ICPC wato Bolaji Owasanue domin ya gurfana kuma ya bada bahasin labazinsa na kwanakin baya da ya ce wakilan majalisar da dama sun shiga iya wuya, wato dai suna da hannu dumu-dumu a batun karkatar da akalar kudaden constituency projects da akan ce ayyukan mazabu ba tare da ganin ayyukan ƙasa ba. Shi dai shugaban hukumar ta ICPC a kwanakin nan yayi maganganu a kafafen yaɗa labarai yana mai zargin ƴan majalisar da wawure ire-iren waɗannan kudade ta hanyar sake shigar da tsohon aiki cikin kunshin kasafi na kowace shekara ko da kuwa an yi shi a baya, ta yadda ƴan majalisar za su kewaye ta bayan gida su yi kashe maraba da kudaden baya ga shigar da aikin mazaba cikin kasafin kuma ya kasance an fitar da kudinsa ba tare da akwai aikin a ƙasa cikin wannan mazaba da aka ayyana yinsa ba. Bayan fitar kalaman Mr. Bolaji ne aka ji shi ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na kokawa dangane da yadda wakilan majalisar ke hada kai da bata gari cikin hukumomi da ma'aikatan gwamnati ana kwashe waɗannan kudade maimakon zuwa a yi aikin da aka fitar da su domin sa, inda ya ce akalla an barnatar da fiye da naira miliyan 200,000 wato fiye da triliyon guda ta wannan hanya ba tare da ganin ayyukan a ƙasa ba. A dan haka ne majalisar bata ji dadi ba kuma take ganin cewa lallai shugaban wacce hukuma ta ICPC ya bayar da bahagon bayani ga shugaban ƙasa wanda ya kai shi ga karfafa wannan zargi ga kunnan duniya, inda a yayin zama majalisar na 30 nan wakilin kananan hukumomin Boko da Tarka daga Benue kenan wato Honorable John Die ya gabatar da kudirin da ke neman lallai majalisar ta binciki wannan batu domin shi a wajensa muddin aka yi shiru tamkar an yarda ne da wannan abu da yake kallo a matsayin bata suna, tare kuma da neman hada ƴan majalisar da talakawa wanda suke wakilta a wannan zauri. Da yake goyen bayan wannan kuduri shi ma guda cikin wakilan majalisar Honorable Osi Ihiriodu ya ce tabbas suna buƙatar gayyato shugaban hukumar ta ICPC domin ya zo ya yi musu ƙarin haske, domin dai wannan zargi nasa ƙalubale ne akan majalisar baki ɗayanta, wanda mataimakin shugaban majalisar Ahmed Wase da ya jagoranci wannan zama shi kuma ya ja hankalin takwarorinsa ƴan majalisar da su kula da kyau kan wannan al'amari domin ta yiwu an gurɓata kalaman shugaban ICPC ɗin ne ko kuma dai an fitar da su saɓanin zahirin abin da yake nufi. A saboda haka mataimakin shugaban majalisar ke ganin akwai buƙatar a bawa kwamitin da ke da alhakin jibantar lamuran wannan bangare dama ya tattauna da shi shugaban wacce hukuma ta ICPC kai tsaye alabar shi daga bisani ya kawo rahoton sakamakon abin da ya gano. Matsayin hukumar ta ICPC dai idan ba a manta ba ya saje da tunanin wasu jama'ar ƙasa kan cewa wakilan majalisar kaso mafi rinjayen su suna dumama kujera ne tare da zuwa wannan zaure da muradin cika aljihu, tunda kamar yadda ICPC din ta ce bayan zagayen da ta yi ga wasu jihohi ciki har da wasu a nashiyar Arewa maso yamma ta gano tarin badakala daga ƴan majalisin ta yadda suke rubuta aiki a takarda amma kuma a zahiri babu shi a ƙasa cikin mazaɓin nasu. Kuma dai wannan idan ba a manta ba na zuwa ne a gabar mulkin gwamnatin APC wadda ta fi ikirarin yaki da cin hanci da rashawar da wasu ke ganin a yanzu ne ma take lokaci kasuwar take ci a bangarori daban-daban na mulkin gwamnati karkashin zargin yadda lamura suka lalace kenan fiye ma da yadda aka gani a zamanin mulkin gwamnatin PDP. Shin akwai wani matakin dauka dangane da alakar majalisar da gwamnati khususan kan wannan matsala ta cin hanci da rashawa? Wasu dai na ganin sai hali ya zo daya ake abota ta wani harshen kuma sukan ce abokin damuguza, tunda da dai yanzu kawance ya kulle tsakanin majalisar da bangaren zattarwa yan gogwarmaya irin su Isha Gandun Albasa ke tunanin tayiwu hakan ya zama silar ninke talaka a baibai musamman kan abubuwan da suka shafi tasarrufi da kudaden baitul mali
a kowanne sanata akwai naira miliyan 190 da ake ware musu na constituency project ne maka magana a 2018 kenan me aka gudanar da su akwai ayyukan a ƙasa babu a majalisar wakilai kowanne dan majalisa na wakilai na nan Kano babu wanda aka bashi ƙasa da naira miliyan 50 sai sama ina ayyukan suke a ƙasa ka koma bangaren sanatoci ka gani abinda aka ware musu ana maganar miliyan 190 sau uku zai baka miliyan 540 idan ka raba ta kowace karamar hukuma kana saran ta samu aiki na kusan naira miliyan 12,954,545 ina ayyukan suke a ƙasa
to wannan kusan magana kake a 2018 wannan kuma ana maganar 2019 wadda ana ganin ita kanta majalisar ta tara ce ba ta 8 ba sabanin ta baya
shine nake so in taho da kai ai gwamnati ce da take tana yi dan talaka gwamnati ce da take ikrarin tana yaki da cin
amma an samu bambanci ta fuskar alaka tsakanin bangarorin bitin daga shar kai musu wani suna da kamar tona maina
bambancin da aka samu ai dan kadan ne a ciki canjin da aka samu canjin shugabanci aka samu
to ba a jin cewa shi wannan bambanci da aka samu shine kusan za a yi tarayya wajen manufofin da za su kai ga cigaban ayyukan da talaka zai iya gani
tun a majalisa ta 8 ake so wannan shugaban da yake kai na yanzu ya kasance sune jagororin majalisar nan ba a samu dama ba sai yanzu aka samu wannan gabar aka sa su me talaka yake tunanin zai gani ai ba zai taba gani abin da yake tunani na aiki ko na tausayi da tausasawa ba
anya a ce haka kuwa
sai cigaba to ai gashi ta nuna
ai a baya kai zargin cewa ga kudade an ware amma babu ayyuka yanzu kuma ana ganin kusan komai yana tafiya ba tare da samun tangarda ba
lokacin da aka fitar da budget na sama da trillion 10 nawa suka kara akai shugaban kasa ana kai masa yasa hannu ka kalli kudin da aka ware na gyaran majalisa biliyan nawa aka ware na gyaran majalisa haka kake tunanin talaka zai samu abin da yake
wai sukan ce da ruwan ciki ake janin rijiya
koda da ruwan ciki zaka janin rijiya shi talakan ai shine abin kallo yanayin da yake ciki bai kamata a ce yau majalisa hatta bujiro da wannan abin da ya shafe ta na kai tsaye ta bar abin da ya shafi talaka
kana nufin wannan gyara da za yi wa majalisar bashi da alaka da talaka kenan
bashi da alaka da talaka sai muryar kansu nawa suke warewa abin da za su amfana na a cikin budget na su da iyalansu talaka nawa ake ware musu abin majin din yayi yawa wannan shi yake tabbatar maka cewa ba dan talaka ake yi ba ana yin abu ne na kashin kai da biyan bukatar
daga duka bangarorin biyu
daga duka bangarorin biyu
kamarar Isha Gandun Albasa kenan guda cikin yan gwagwarmaya da ke koke da murya talakan Najeriya watakila kalaman nasa suna kan layi idan an yi la'akari da matsayin shugabancin majalisar dattijan arewacin Najeriya gargashin jagorancin Farfesa Ango Abdullahi da ke cewa sam gwamnatin Buhari ba yaƙi da cin hanci da rashawa take yi a ƙasar nan ba Farfesa Ango yana wannan magana ne a lokacin da yake amsa tambayoyin yan jarida yayin wani taro kenan da aka yi a Kaduna da ya shafi harkokin ilimi inda ya kara da cewa idan da shugaba Buhari yana yaƙi da shan hanci da rashawa da gaske da zuwa yanzu gidajen yarin kasar nan sun yi cikarkuri da yan rashawa a mulkin siyasa ya kara da cewa kaso mafi rinjaye na masu mulkin siyasa da suke aikata laifukan rashawa suna tafiya ne sun ci lalai wato dai ruwa ta sha ba tare da wani hukunci ba musamman ma waɗanda ke shiga cikin jam'iyya mai mulki APC da zarar hakan ta faru shikenan an yafe musu zunubin da suka aikata ko mai girman sa tunda an ga misalin hakan daga kan irin su sanata Danjuma Goje da ire-iren sa wadanda bayan shigar su APC aka yafe musu komawa kan wancan batu na zargin rashawar yan majalisu cikin ayyukan mazabu shin ina matsayin wasu daga cikin wakilan majalisar dangane da wannan zargi da aka yi musu Honorable Abdullahi Mahmud Gaya wakili ne na kananan hukumomin Gaya ajin gida Albasu a Kano yace idan biyara da sata daddawa ma fa tana da wari bai kamata ta fuskar wannan zargi a rika barin jaki ana dukan taiki ba
in bada laifi ma da ake zargi ai ma'aikatar da ta bayar da aikin ita ce wadda zai kamata ta karkatar da akalar wannan dukiya ta al'umma ba wai dan majalisa ba
ana ganin cewa kusan ma'aikatu da kuma su yan kwangilar akan iya hada kai da su wajen kashe mu raba ta fuskar irin kudaden da ake fitarwa daga bangaren zartarwa zuwa ga su yan kwangilar wanda ku ne kuma a tsakani
to yanzu duk tunda aka fara wannan abin kaji an yi magana wani dan kwangila ko kaji an yi magana su da suke bada ayyukan kullun sai da a ce dan majalisa dan majalisa dan majalisa sai ra da sata ai da dawa ma da waye kamata ya a ce duk gabaki dai kowa yana da laifi sai an tabbatar da laifin tukuna a fito da laifi a ce ko dan kwangila su suke laifi ko ma'aikatu su suke da laifi ko kuma ƴan majalisa ne suke da laifi kuma wannan kudi da kake fada ake bayarwa mu kamar a jihar Kano 20 da kusan hudun nan abinda ake ba mu kusan miliyan 50 ne a cikin miliyan 50 idan kai lissafi har zuwa ƙarshen shekara ana ba da 50% abinda aka saka maka ya tashi akan miliyan 25 amma idan an tashi lissafi sai a ce an ba mu naira miliyan 50 ba za a je a duba a gani nawa aka saki daga lokacin da aka fara sakin wannan kudi ya zuwa ƙarshen shekara nawa aka saki a cikin wannan kudi na constituency project ba a yin haka sannan idan an duba an tabbatar da wanda yake da laifi sai a fito a ga duniya a ce ga waɗanda suke da laifi kudin nan ne ba a saki ba ko kuma a'a an saki kudi an bawa shi dan majalisa fangila kamfanin sa ne fangilar aka biya shi kudin cikin account din sa ko kuma a'a fangilar ma ba a bada ita ba takardu aka cike kawai aka fitar da kudi kaje karamar hukumata kananan hukumomi guda uku na kirshi ga ya ajin gyal ka bani naira miliyan 25 kowace zanje mata aiki sai ka gani kudin da aka bayar aka kashe ya kai miliyan 25 ko bai kai ba sannan akwai abin da ake kira da VAT da tax wanda yake kusan 10% ne shi ma za a kwashi saboda haka a ƙarshe za ka ga miliyan 22 ne aikin da ake so a gani a ƙasa kuma na tabbatar da cewar kowa yana iyakacin kokari ya tabbatar da cewar ya yi wa al'ummar su aiki kamar yadda aka ba da wannan kuɗi a yi amfani da su ana samun kurakurai amma kurakuran ba su da yawan yadda ake ta magana a kai kuma kamar yadda ka sani ana ta kokari a gyaggyara yadda abubuwa nan gaba ba za a dinga samun irin waɗannan matsaloli a dinga zargin waɗannan kowa na zargin waɗannan kowa na zargin waɗannan ba.
Honorable Abdullahi Mahamudu Gaya kenan wakilin kananan hukumomin Gaya Ajin Gida Albasu a majalisar ƙasa. A yayin tambayar da ake jefawa dai su ne idan ma ta tabbata gaskiya ƴan majalisun suna da hannu a irin wannan badakala. Shin ta yaya ma ake shirye cuwa-cuwa kenan game da wannan tsari na ayyukan mazaɓin da har wasu daga cikin ƴan majalisun da suka fada ko marzargi ke yin watanda da dukiyar da ya kamata a ce ta je ga talakan da suke wakilta. Nasir Garba Dantiye guda ne cikin tsafin wakilai na majalisar ya ba mu amsar wannan tambaya.
Magana ta gaskiya maganar constituency project daga inda aka fara shi abu ne mai kyau. Wakilai su suka zagaya mazaɓin su suka san menene damuwar mutanen da suka zaɓe su. Bayan wannan kuma yawanci ma'aikatan gwamnati wanda suke da haƙƙin yin kasafin kuɗi su ma suna sa a san rai a wajen yin kasafin kuɗi na ayyukan da gwamnati za ta yi. Bayan wannan su ma karan kansu suna yin abin da suke so ba lalle bane su san abin da mutane suke buƙata. Shine aka ga ya zama wajibi a ba ƴan majalisu dama na su kawo ayyukan da suke so a yi a mazaɓin su domin kowane bangare na ƙasar nan ya zamanto ana yi da shi. To amma daga baya-bayan nan abubuwan da ya kasance na maganar constituency project din nan gaskiya akwai damuwa a cikin sa saboda wasu daga cikin ƴan majalisun nan sun zama ƴan kwangila sai su zo su sa aiki ba ma wanda mutane suke bukata a wajajen su ba sai su rika sa aikin da za su samu kuɗi. Wato misali sai a sa empowerment a sai babura maimakon a ba da ruwa sai a sai babura sai dan majalisa ya zamanto da waɗannan baburan yake yin campaign ya zo yana raba mutane ba su san cewa kuɗaɗen su da ya kamata a musu aiki wanda ya shafe su su ne aka zo ake daukan wasu daga cikin ƴan siyasa ake basu. Wasu kuma su yi manpower development a yi training na ma'aikata na guraren saboda ita ce hanyar da za a kwashe kuɗi. Daga baya-bayan nan ina so in gaya muku kan cewar da yawa daga cikin ƴan majalisun nan sun zama ƴan kwangila. Ni na san aikin da aka yi na wani guri a mazaɓata ta babura da garki mun riga mun san mugun halin da mutane suke ciki na rashin ruwa aka nema a cikin wannan constituency project din muka nema alfarma ba ma wa dan majalisar gurin bane ya sa musu saboda halin da suke ciki aka sa amma daga baya dan majalisa ya rubuta takarda aka mai da su famfuna maimakon a buga famfin injina na ban ruwa aka bashi shi kadai san abin da yake da su saboda haka ƴan majalisu magana gaskiya suna amfani da wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati suna yin badakala saboda haka ya kamata a sa ido naga suna nema su mai da shi doka yayi daidai a mai da shi doka amma ya kamata su gane cewa aikin su a cikin constituency project shine su kawo aiki amma ba su zama ƴan kwangila ba ko kuma su zama to cewa suna rubuta takardu ana canja ayyuka yadda za su samu dama yadda za su yi amfani da su a karan kansu. Ya kamata ICBC su ta gabatar da bincike saboda gaskiya saboda Allah wasu daga cikin ƴan majalisun sun mai da kansu ƴan kwangila.
Alhaji Nasir Garba Dantiye kenan tsohon wakilin garki da babura a majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya. Wata tambaya kuma da ita ma gauta ke son haska wa al'umma domin samun amsar ta. Shin ta yaya ire-iren waɗannan laifuka da shugaban ICPC din ke zargin ƴan majalisun da ma wannan kawance da ke tsakanin majalisar da bangaren nazartarwa zai shafi tattalin arzikin ƙasa? Ita ma dai wannan tambaya Salisu Bafayo ya mika ta ga masanin tattalin arzikin nan, wato Abdulsalam Muhammad Kani.
Kaga wannan wata barazana ce suke son su masa domin a dakile yaki da rashawa da cin hanci. Saboda haka ita hukumar ICPC wajibi ne wannan aiki da suka dauko su ci gaba da aikin su. Idan sun gama bincike a wallafa wa ƴan Najeriya su gani. Sannan dukkanin wani dan majalisa ko sanata da aka samu da laifi wajibi ne su gurfanar da shi a gaban alƙali ya girba abin da ya shuka. Idan ka dauki wannan kuɗi kimanin biliyan 37 da aka ware domin a gyaran majalisa, magana gaskiya abin takaici ne. Ƙasar da rashin aikin yi yake kimanin kaso 23.1, ƴan Najeriya kimanin kaso 61.1 suna cikin talauci. A ce a ɗibi waɗannan makudan kuɗaɗe, wanda wannan kuɗin za a iya yin amfani da su. In aka ɗauki geopolitical zone da ake da shi guda 6, a kowanne za ka iya zuwa ka gina asibiti ko asibitoci guda 6-6 na a zo a gani. In ma ba za ka yi wannan ba, wannan biliyan 37 din idan ka ɗauke ta za ka iya ɗaukan kowane sassa na geopolitical zone guda 6, ka ɗibi jami'o'i guda 6-6, kowannensu za ka iya ba su kuɗi kimanin biliyan 6 har da miliyan 100. So idan ka kalla wannan abin da takaici matuƙa a cikinsa, kuma kaga wannan ya nuna ƴan Najeriya wannan bat ɗin da aka ƙara, to gafa inda kuɗaɗen ƴan Najeriya suke tafiya. Ba su sukan da aka ce za a ciyo, ba su sukan da yake ta ƙaruwa a Najeriya, za ka ga cewa wannan abin, irin wannan misplacement na priority ɗin, yana nuna cewa tattalin arzikin Najeriya zai ci gaba da samun naƙasu, zai ci gaba da samun koma baya. Domin waɗannan kuɗaɗen kamata ya yi amfani da su wajen bunƙasa ilimi, noma, lafiya, ko a amfani da su waɗannan matasan ko ƴan Najeriya kimanin miliyan 100 da ba su da aikin yi. Ya kamata waɗannan kuɗaɗen a ci a yi tasrifi da su domin fitar da su daga ƙangin ƙunci da raɗaɗin rayuwa da suke fama da shi a wannan ƙasar tamu Najeriya.
Malam Abdulsalam Muhammad Kani kenan, guda cikin masana tattalin arziki a Najeriya. Wannan dai magana ce mai faɗi wadda watakila nan gaba za ta ci gaba da fito da haske kan lamuran da suka shafi sha'anin mulki tsakanin shugabannin siyasa da talakawa. Kuma za mu ci gaba da bibiya, amma dai gabanin hakan yanzu za mu dawo nan jihar Kano mu kuma duba batutuwan da suka fi ɗaukar hankali. A kwanakin nan ne dai ake tacece kuce game da matakin da hukumar Karota ta ɗauka kan harkokin sufurin babura masu kafa uku, wadda ake fatan rage adadin yawan masu kara kaina akan titunan jihar nan da ma batun harajin da za su riƙa biya. Wannan batu ya janyo takaddama a tsakanin ƙungiyoyin waɗannan matuƙa babura masu kafa uku, har ma aka kasa samun fahimtar yin zanga-zanga ko kuma dai tafiya yajin aiki domin nuna fushi ga gwamnati da take shirin ɗaukar wannan mataki. Ibrahim Zakari Abdullahi, guda ne cikin ƴan ƙungiyar Token, wato ƙungiyar matuƙa babura na Arewa da Sahu, ya ce lokaci yayi da za su fara kwatar ƴancin su daga ƙungiyar su dake neman jefa su a rami.
Ƴan ƙungiyar mu da suka zauna da mu suka gaya mana cewa mu fito mu zanga-zanga, ba mu yadda da wannan abin da ya faru ba. Ma'ana wannan tsaftace harka da gwamnati take so ta yi na wannan sana'ar mu ta Arewa da Sahu, saboda ɓata gari sun yi yawa, suna ja mana zagi a gari, ga al'amura gaba ɗaya aiki ya lalace, kwace waye duk abubuwan dai da ba su kamata ba dai da ana yi a gari. To kuma su shugabannin su suka zauna da mu suka ce mana sun zauna da gwamnati sun cimma matsaya, kuma sannan daga baya sai suka dawo suka ce mana ai wannan abin ba zai yi ba, tomi bore a gari. Mu ce ba mu yadda ba da wannan tsarin da gwamnati take so ta dora maka.
Amma baka gani ana cewa a kuɗaɗen da aka sa da kuma yadda za a rage yawan su kansu matuƙa wannan babura ɗin Arewa da Sahu, kamar hanya ce da ake ganin za a kawo wannan sana'a ta ku ƙarshen ta ta Arewa da Sahu.
A'a ba haka bane. Wannan kuɗin da aka fitar su shugabannin su suka yi mana bayani cewa a da tsarin da aka fitar cewa 46,000 za a biya. Suka roki alfarma, da an ce kullun 100-100 za a bayar, sai suka roki alfarman mai girma MD saboda kasancewar yanayin sana'ar da kuma duk masu kananan karfi ne. Sai mai girma MD ya ce to a rage, ya koma 50-50. Suka gaya mana muka ce eh mun amince za mu iya biya. Sanda suka ce mu fito mu abin, kuma daga baya muka ji su da mai girma MD, aka zauna mai girma MD ya ce musu to an raba kuɗin, za a bada 8,000 a baya, sannan a bada 18,000.
Yanzu wannan matakin da aka dauka na dakatar da su shugabannin kungiyar taka, kana goyen bayan matakin ko kuma a'a kana Allah wadai da wancan mataki da ita hukumar Karota ta dauka? dauka.
A ina goyen bayan wannan dakatar da su da akai saboda gaskiyar magana in ba tsautace sana'an nan ba wallahi Allah sai ta haifa da amara
yi zai ce anya halattaccen kai dan wannan kungiya ta ku ta tokan ne
a ni halattaccen dan kungiyar tokan ne
kuma a dauki matakin dakatar da shugabannin ku kace kana goyen ba
a to ai alaji duk wanda aka ce dan kasa na gari ne ya kamata a ce duk abin da zai zama maslaha ga al'umma kuma zai zama dorewa zaman lafiya a kasar sa shi zai goyi baya ba kungiyar sa
ma fa kada su kungiyar ta dauki mataki akan ka
to alaji dai gaskiya ce dai dole dai ta fito kuma al'ummar jihar Kano gashi duk sun amsa kira ni kuma kawai sai in zauna in bi bayan kungiya ba tun ga abu an fito da tsari kuma al'umma duk sun amsa kira
madashi Ibrahim Zakari Abdullahi na kungiyar token wato kungiyar yan adaidaita sau da ke tuka babura masu kafa uku a jihar Kano dama dai manufofin gwamnati a kusan kowane lokaci akan samu masu kalubale akai bayan masu nuna goyen baya wanda kuma dukkanin manufofin da ake aiwatarwa suna da alakar kai tsaye da talaka baya ga nagartar waɗanda ake dorawa a guraben mukamai Hajiya Hawwa Ahmad Tarauni guda ta cikin waɗanda suka cika suwar jiya a gwamnatin Kano karkashin hukumar fansho ta jaha a wannan taki da aka sake jaddada mata matsayinta mun ji da tana godiya
zan miƙa godiyata ta musamman ga mai girma gwamna Kadimul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa ga sahale min da yayi aka dawo da ni akan kujera ta karo na biyu domin ci gaba da aikin jihar Kano na yan fansho a hukumar fansho ta jihar Kano nagode matuƙa da wannan dama da aka bani an gama wacan lafiya yanzu kuma an sake maimaita min muna fatan ita ma mu gama lafiya sannan ina son ƙara miƙa godiyata ta musamman ga mai ɗakin gwamna Dr. Hafsat Abdullahi Umar Ganduje wajen ƙoƙarinta na ganin cewa ta ci da mata gaba a wannan tafiya ga mai gabaki daya na kokari ta ga duk wata mace a jihar Kano ta amfana da wannan gwamnati dan haka mun gode kwarai kuma ta bada gudunmawa wajen kasancewa an dawo da ni ina godiya godiya kuma ta musamman zuwa ga jagoran mu jagoran APC a karamar hukumar Tarauni Alhaji Tallami Unguwa wajen jajircewa da yayi na ganin cewa shi ma kujerar nan ta samu an dawo da ita an ci gaba da yin aikin alheri kamar yadda aka saba akan ta ina godiya matukar da gaske da sauran kokas din mu irin su ES na scholarship Abubakar Zakari da rep din mu Hafizu Kawu da jagora kuma uban tafiya chairman din mu na taron local government ma'azama mai nasara da sauran kansilolin mu gabaki daya ina godiya matuƙa da gaske babban kuma godiya ta zan ƙara mika ta ga shugaban mata ta jihar Kano Haji Habibu Garba Endalla wajen jajircewa da tayi da tabbatar kujerar nan ta dawo ina mata godiya kware da gaske sannan ga shugaban hukumar fansho kuma uwa uba wanda shine ba da gudunmawa mafi ƙarfi a wannan tafiya gabaki daya tawa ina godiya Allah ya saka masa da mafi fificin alheri
a yayin da Hajiya Hawwa Ahmad Tarauni yake wannan batu shi ma Shamsu Garba Beci director ya liko daga kumbutsu yana yabawa shugaban karamar hukumar tasu bisa matakan da yace yana dauka domin fitar da su kunya ta fuskar jagoranci
wallahi ya tsamo mu a cikin duhun dukununu saboda yau ina ji kusan watan mu takwas ba mu da hasken wutar lantarki alhamdulillah transformer nan mutane sun yi iya bakin kokarin su amma yanzu bayan haka ta ci kudi da yawa shi ma kuma ya ba mu kudi sama da kusa da naira 300 a wannan yanayin alhamdulillah ba abinda zamu ce masa sai dai Allah ya saka masa alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya idda nifi insha Allah sai ya maimaita wannan shugabancin karamar hukuma
abinda wani zai mamaki zababban shugaban karamar hukuma ne da aka zabe shi dan ya wadannan ayyuka idan yayi me yasa sai an zo an yaba mishi
to ai malam Bahaushe ya ce yaba kyauta tukuici ai abinda akai mana mun ji dadi dole mu zo mu godiya anan zan yi amfani da wannan dama daga mai gidana Dr. Musa Ilyasu Kwankwaso dangare da sabuwar transformer da ya ba Beci ta Arewa da Allah mun sa ido mun zuba ido kan jiki kan karfi dan Allah ya zo ya taimaka ya hada mana wannan transformer dan mu ga hasken wuta gaba daya
Madashi Shamsu Garba Beci dan siyasa daga karamar hukumar Kumbutsu su kuwa mutanen Kwankwasiya a wannan lokaci koke suke yi dangane da yadda lamura suka tabarbare musu musamman dalilin wakilcin dan majalisar sanata rage a kananan hukumomin warawa da dawakin kudu wato honorable Mustafa Bala har ma kungiyoyin su suka yi tattaki domin ziyarar koke ga hadimin cikin su Abdul Jami'u Yankatsare wanda muka ji yana cewa dalilin wannan rukun sakai narkashi da wakilin nasu ke musu za su tsaya tsayin daka domin ganin ya karbi hukunci idan lokacin zabe ya sake zagayowa
wannan kungiya ƴan Kwankwasiya zalla na karamar hukumar dawakin kudu har da na ƴan tsohuwar PDP a matsayin ku na ƴan Kwankwasiya za mu share muku hawayen ku dan domin akwai wanda ya cancanta su wannan takara akwai yau kan din nan har ajiye aikin sa isabi da Kwankwasiya da kaunarsa da Kwankwasiya akwai Ala Aminu nan yana taimakon ƴan jami'a shi ma har yanzu nan da shi ne yake son yin takarar nan shi kuma Mu'azzam aka hakura aka bashi hakuri ya janye Mu'azzam ya zo ya wannan takara ya hayinu sa da bannan jajirtaccen mutum ne wanda shi kansa ya taimaki jam'iyya da jam'iyya in Allah ya yarda wayennan mutane zamu duba mu gani waye cancanta kungiya ta fito da ita zama da gidan takara to saboda haka yan konkosiya ne ku mun san zalla konkosiya ce amana in Allah da wani dan majalisa ba zai koma ba da gai daya mu abinda muka fi damuwa da yin konkosiya da konkosiya ita ce a gaban mu wannan mutum dama ba dan konkosiya bane wa an bashi kungila ne na konkosiya yazo yi mana wannan abu yazo yake yin wayennan abubuwa da ba zai koma wannan kujera ba da yardar Allah
Abdul-Jami'u Yankatsari kenan jigon matasa a siyasar dawakin kudu da warawa a jihar Kano
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Baffayo Khalid Shittima Adam Suleiman da Umar Suleiman Ibrahim Ishaq dan Uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a